Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 24-41 da kuma 60. Masu saurara mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa Muhammad Maina muka sake shigowa domin gabatar da shirin. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan hare-haren da aka kai a jihar Plateau da suka janyo asarar rayuka da dama a ƙarshen mako. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Kafar yada labaran kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar din nan da ta gabata. A ƙarƙashin sakataren ma'aikatar harkokin cinikayyar Amurka Gilbert Kaplan ya yi wannan bayanin ne yau Litinin bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen Habasha. An kashe mutane biyu yayin da wasu 150 suka jikkata a harin gurneti da aka kai bayan da sabon Prime Minister mai neman kawo canji Ahmed Abe ya kammala wani jawabi gaban dubban magoya bayansa. Yanzu haka an kama mutane 30 da ke da alaka da harin wanda Abe ya bayyana a matsayin shiryayyen hari ne. Kasar Italiya ta kafe akan matakinta na kin ceto ƴanci rani da suke makale a gabar tekunta. Tana mai fada wa ƙungiyoyin bada agajin ƙasashen Turai cewa su daina aikin ceto bakin, su bar su dogarawan tekun Libya su kwashe su. Ya kamata hukumomin Libya su yi aikin su na cetowa da taimakawa da kuma maida bakin kasashen su kamar yadda suka saba yi na tsawon lokaci ba tare da jiragen kungiyoyi masu zaman kansu sun dame su ba ko sun tada wata fitinar ba. A cewar ministan harkokin cikin gida na Italiya Matteo Salvini, ya kuma ce an rufe tashoshin jiragen ruwan Italiya kuma za su kasance a rufe ga masu taimakawa masu safarin mutane. Jiya Lahadi, wata kungiyar agaji da ake kira Spanish Proactiva Open Arms ta ce dogarawan tsaron tekun Italiya sun sami sakon gaggawa daga wasu jiragen ruwa guda shida dauke da kusan mutane 1,000. Amma kasar Italiya ta fada wa kungiyoyin agaji irin su Proactiva cewa kada su damu, ba a bukatar su. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba ƙasashen su, ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. A wasu rubuce-rubucen da ya kafa a shafukansa na Twitter, Trump ya ce bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mamaye ƙasar mu ba. Yana mai nuni da cewa tsarin Amurka baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa yanzu duniya na yi wa tsarin shige da ficen Amurka dariya. Ya ce ba a yi wa waɗanda suka shigo ƙasar bisa ƙa'ida adalci ba, suna kuma ci gaba da jiran takardunsu shekara da shekaru ba tare da adalci. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin jama'a da ta Amurka da ake kira American Civil Liberties Union da Turanci ta mai da martani akan sakonnin na Trump, tana mai cewa tsarin da Trump ke so ya bi ya saba wa tanadin da kundin tsarin mulkin Amurka yayi akan kare jama'a. Kasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka dade ana yi a nahiyar Afirka. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Habasha bata bada cikakken bayani akan ziyarar ba a sanarwar da ta fitar yau Litinin. Shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki yayi alƙawarin tura wakilansa a makon da ya gabata a lokacin bikin ranar tunawa da zaratan sojojin da suka riga mu gidan gaskiya na kasar a babban birnin Asmara. Alƙawarin da shugaba Afwerki yayi na zaman mai da martani akan alƙawarin da sabon prime minister kasar Habasha mai neman kawo canji Abi Muhammad yayi a farkon watan nan, inda yace zai mutunta yarjejeniyar da kasar ta sanya wa hannu a shekarar 2000 akan kawo ƙarshen yaƙi bakin iyaka da aka kwashi shekaru biyu ana yi. Habasha ta dade tana kin amincewa da ka'idojin yarjejeniyar da suka hada da janyewa daga garin Badme dake kan iyakar ƙasashen.
To a gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto labaran duniya. Kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan tashin hankalin da ake fama da shi a jihar Plateau, bari mu bude wannan babin a jamhuriyar Niger, inda aka ci gaba da sauraron waɗanda aka kama a gidajen yari daban-daban na ƙasar sakamakon zanga-zangar yaƙi da dokar kasafin kuɗin ƙasar ta shekara ta 2018. A yau da Litinin ɗin nan ne kotu a birnin Yamai ta saurari Diaro Ibrahim da kuma Michael Zodi daga cikin aƙalla mutane 26 da aka tsare, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Tun dai a ranar 15 ga watan Afrilu na wannan shekarar ne ake tsare da Michael Zodi da Ibrahim Jori, dukkaninsu mambobi a haɗakar ƙungiyoyin fararen hular Nijar da ke yaƙi da ayar dokar nan ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018, waɗanda hukumomi suka zarga da halartar zanga-zangar da aka haramta. Mun kai Halidu, ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin fararen hular da ke yaƙi da ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci kotun domin kawo gombansu ga waɗanda aka saurara, ya bayyana cewa zargin da ake wa abokannan gwagwarmayarsu ba ya da tushe ballantana makama.
Babu laihin da an kake sun yi an kama su. Ina dauki kama Ibrahim Jori ai bai ma sa hannu biskan takardan da an kai na declaration de manifestation. Yo, an kama shi, an kama mai kurtun da shi yayi sinyin declaration din nan. Amma hal yanzu ba ake ga mutum guda da an kama biskan terrain kamar yadda an kake biskan a hilin da an kake a hilin kokowa. Babu wanda an kama, ballantana ake wai mutanen nan dan sun je ne. In kun dauka ai Michael Zodi gidan ka kama shi da dare yana biskan hanyar gida. Shi Ibrahim Jori gidan shi an kama shi. Akin su babu wanda an ka kama kewa wai an kama shi plus tumun ne ku plus da consideration. Kenan mun sani kewa zargin da ake na kewa participation a yin manifestation interdit, organization din manifestation interdit duwa nan shirme ne.
Gwamnatin Niger dai ta zargi kungiyoyin fararen hular da ke yaƙi da dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 da shirya wata manufa ta daban, kamar yadda ministan cikin gidan jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed ya bayyana.
Wannan dokar muna iya mu gane ɗan fararen hula su ce sun yi Allah wadai da ita. Muna iya mu gane su ɗauki abubuwa da yawa cikinta wanda za su iya su ce ba su dace ba. Suna iya su yi aikinsu na ƙungiyoyin farar fula tun da mu ma muna son su, muna buƙatarsu. Suna iya su yi declaration, suna iya su yi kiran zanga-zanga so ɗaya so biyu, amma ku ce ku ba za ku fasa ba sai ran da aka ɗage wannan dokar. Kenan ahita daga al'ada ta tsarin demokarasiya. Kullum in suka yi taro sai su ce game na gaba ku zo da yawa, muna da wata niyya. Akwai su guda inda cikinsu wani ya ce a sati mai zawwa in kuka zo za mu je za mu kori shugaban kasa har yanzu suna muhalkin wai suna iya su kori shugaban kasa
a dai bangare kuma a yau 25 ga wannan wata na Yuni ne Nuhu Muhammadu Arzika da Musa Cangari da Ali Idrisa da Lirwana Abdurrahman da dai sauran waɗanda ake tsaro da su tun a ranar 25 ga watan Maris suka cike watanni uku a gidajen wakafi to kuwa cikin wani hali ne suke kakatu da mamba ne a kungiyar fararen hula ta Alternative Espoir Citoyen
Hassan dai wanda yake gidan yari kuma kun san ko menene ake ba daban yake da ni da nake waje da kai da kake waje tunda inci ne na dan Adam wanda ya kamata a ce kana tahiya kana dawowa kana zirga-zirga kai mun ji labarin cewa da bakin abokakin su da cewa uku ga watan juye dosiyokin su instruction ya kare za ta yi shari'a
akalla dai mutane 26 ne ake tsare da su a gidajen wakafi daban-daban na jamhuriyar Nishara a sakamakon zanga-zangogin na yaki da dokar ta kasafin kudin kasa ta shekarar 2018 Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nishar
To a gaida Yusuf Abdullahi sai kuma wannan matsala ta tashe-tashen hankali da ake fama da ita a jihar Plateau da rahotanni ke nuni da cewa an tura jiragen sa ido da nufin taimakawa da karin wanzar da zaman lafiya a yankin da ake kai hare-hare da ke karkashin dokar ta wato dokar hana zirga-zirga a halin yanzu ga Zainab Babaji da ci gaban rahoton
Hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau ta janyo hankalin daukacin al'umma da su hada kai da sauran masu ruwa da tsaki don samar da zaman lafiya mai dorewa Babban daraktan hukumar Joseph Langman yace kamata yayi jama'a su guji zub da jini
Mun ga kaman an samu haske kadan akan ababen da ke kawo tazoma ko kuma tashin hankali a wannan jiha har muka samu kusan zaman lafiya da kusan shekara 2 da rabi jim kadan kuma abubuwa suka juya amma wannan ne kuma zaman abin tunu ne gare mu gaba daya cewa muddin dai ababen da suke kawo matsaloli na tashin hankali ba a magance su ba to lalle fa mu shirya ba za mu ci gaba da zub da jini hakan nan ba a ci gaba irin wannan hanya na hallaka gaskiya mutane ya kamata su yi tunani a ga yadda za a zauna a duba a yafe wa juna mu gyara domin mu yi zaman tare mu samu zaman lafiya na ƙwarai a cikin wannan jiha kan mu da matsayin mu na wannan ma'aikata na wanzar da zaman lafiya da kuma sulhu ba za mu ja baya ba za mu ci gaba da abin da muke yi in kika tuna bai dade sosai ba da shi shugaban kasa ya zo ya you know tsarafa wata tsari ko kuma kaddamar da wata wato tsari da muka buga tare muke kiran shi Plateau State Roadmap to Peace a turanci wato hanyar samun zaman lafiya na ƙwarai a wannan jiha wannan abin da ya faru ya zama na kaman tuni dole ne mu juya mu dubi ne ma ita wannan tsari ita wannan plan da muke da shi a ƙasa mu fara aiki mu ga cewa implementing din shi don a samu zaman lafiya na ƙwarai a Plateau
Umar Faruk Musa shine sakataren watsa labarai na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau
an dauki matakai ƙwarai da gaske don ganin cewa an zauna lafiya an jawo al'umma kusa-kusa an isar da abubuwa da dama bukatun jama'a na ta kokarin ganin biyan bukata amma duk da haka wannan abu yazo ya kasance akwai tsare-tsare akwai matakai da wanda tsara idan an taba ka ko an bata maka ko an saba maka akwai hanyoyin da zaka bi wajen isar da kokenka don a biya maka bukata sai kaga jama'a sun dauki matakan hukunci a hannun su wanda yake ya saba babu wani addini yau da zai ce maka an baka dama a matsayinka na dan adam abin halitta wai ka dau mataki a hannunka duk inda ka halici ka an sa maka shugaba to muna kira ga jami'an tsaro su tashi tsaye musamman akan sintiri kuma a wuraren da aka fi sanin yadda waɗannan husuma tana faruwa
shiko toyin adeshino wanda ƙwararre ne a harkokin tsaro yace lokaci ya wuce da za a bar batun tsaro a hannun jami'an tsaro su kadai
bar ganin cewa za mu bar komai a hannun jami'an tsaro duk mu hada kai duk inda kaga wani abu da bai dace ba na faruwa a kai rahoto wannan al'amarin da muke ciki na kowa ne kaman in za mu yi kwallon kafa muna da mutane 11 a fili kowa na da aikin shi mu al'umma muna da namu jami'an tsaro suna da nasu in mun bari a hannun su ba za mu ci gaba ba za mu dinga samun irin wannan matsalolin
wani mai kare haƙƙin yan adam a Najeriya Shamaki Gad ya ba da shawarar a rika bincika yawaitar makamai a hannun jama'a
damuwoyin da muka samu a Najeriya cikin kwanakin nan na tsakanin makiyaya da manoma abu ne da yake damun kowa a Najeriya kuma abu ne da ya kamata mu zauna don mu gane kanmu kuma a samu kwanciyar hankali. So abin da ya kamata ya na farko shi da ya yi gaskiya. Gaskiyar shine in mutun yayi laifi a ce yayi laifin ya kamata ya bayar da hakuri kuma dai biya haikin wani da ya bata ne ya biya. To abu na biyu kuma shine bai kamata a ce har wani yana yawo da bindiga ko yana yawo da abin da zai iya kashe wani a ce hukuma sun bar shi ko ba a ce komai ba. Na uku shine da makiyaya da manoma ya kamata a cikin su in akwai masu bata gari a neme su a kawo karan su dan a yi gyara.
A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya. Zama lafiya shine cigaban Najeriya.
Haka yake to batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai kenan kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla kai tsaye muna tare da wani da ke garin Kaduna. Kamar yadda muka faɗa, za mu so mu ji shawarwarinku ne kan yadda kuke gani za a shawo kan tashe-tashen hankula ba ma jihar Plateau kaɗai ba har a sauran jihohin arewacin Najeriya da ake fama da tashin-tashin. A Kaduna wake bisa layi.
Girin Alhaji Bello Sokoto ne daga Kaduna.
To Malam Bello Sokoto, barka da warhaka. Ina shawarar kaya kake gani za a warware wannan zare da ya harke?
Bello Sokoto ne.
To bismillah.
To gaskiya yana son kawo ƙarshen wannan abu, sai dai duk jihohin da suke yi wannan rikici ana hitowa kan titi ana kashe mutane. To duk garin da aka kashe mutane na kan hanya matafa, to ya kamata a tada garin nan daga hanya. Shi ke nan za a samu zaman lafiya wannan gwada, inda ana samu zaman lafiya. Duk garin da suke kashe mutane kan hanya masu tafiya ba hawa ba san hawa sun sauka ba, to a tada garin ko ina ne a Najeriya shi ne samun sauƙi wannan al'amari.
To Malam Bello, waɗanda ba kan hanya suke ba fa, waɗanda ake kai musu hari a cikin dare fa da ba matafiya ba.
To gwamnati hakkin zamiyan tsaro ne, tun da tsare al'umma wajibi ne ga zamiyan tsaro dare da rana, wannan hakkin su ne. Amma masu hito kan titi saboda ramu gayya, to sun yi kuma zama bala'i. Allah sauke mu, Allah kare mu.
Amin. To bari mu nufi kwanta gora wake bisa layi. Kwanta gora layin naka ya tsinke.
Alheri mama Amal, barka da yau.
Barka ka dai, wane ne nawa?
Injiniya mai gero makidi kwanda gora jihar Naija.
Yawa, to injiniya kai ya kake ganin lamarin, wace shawara kake da ita ta shawo kan lamarin?
Hukuma tana da lahi ga lalurar ka, saboda ya dace an kama mutum a mai hukunci yadda ya dace. Amma sai a kama mutane ba a hukunta su, shi ka sa wasu su ma sai su a cikin dama.
Yawa, to mun gode injiniya. To bari mu nufi Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi.
Daga nan lafiyan bari-bari. Ne har kuta jihar Nasarawa, Bashir Tela.
To Malam Bashir, ko a jihar Nasarawa kuma kun fuskanci
abin da ke faruwa a gaskiya musamman a Plateau? Abin ta kai shine kuma abin da ke ciki ne. To a gaskiya yana da kyau jama'a mu yi haƙuri da junanmu, don ko idan muna haƙuri da junanmu haka ba zai dinga faruwa ba. Allah shine ya san dalilin da ya sa ya haɗa mu a waje ɗaya, ƙabilu daban-daban, addini daban-daban. Shi ya san dalilin haka, to yana da kyau ƙwarai da gaske mu kasance masu haƙuri da junanmu. Kuma gwamnati yana da kyau duk ɓangaren da aka same ta da laifi yana da kyau a hukunta ta, don kuwa rashin hukunci ne ke kawo waɗannan matsalolin da muke fama da shi. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya.
Amin. To da wannan kyakkyawar fata da kuma wannan addu'a, Malam Bashir, bari mu nufi Kaduna. Wake bisa laya Kaduna.
Antigras, barka da yamma.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, kai kuma ina shawarar ka, ya za a warware wannan zare?
ni kaman dai da Allah subhanahu wata'ala yake cewa in laka laqanakum min zakar wa unsa da Allah ku shubban qaba'il ta'arufu, to Allah da ya hada mu ne domin mu san junanmu, bai hada mu don mu kasu junanmu ba. Kuma ni abin da nake gani kamar dan arewacin Najeriya wannan kashe-kashe da ake yi wallahi kauyanci ne, an riga an wuce wannan lokacin. Kamata ya mu hada kanmu mu kama ƴan uwanmu mu sauna da kristan arewa da kristan musulmin arewa cikin uwan juna ne, da kamata ma a ce ana samun irin wannan kashe-kashe ba. Da haka ne na ganin wannan ba wayewa bane ko ba ci gaba bane, mai da al'amari baya ne. Yanzu misali kamar jafila to an samu kofi a nan gurin, ina ko ƴan kasuwa ke da harkar kasuwanci ya tsaya, harkar ilimi ya tsaya, harkar karatu duk abin da kika sani ya tsaya. To ina kira ga ƴan uwa, ya kamata a tsaya a zauna lafiya a kwanciyar hankali. Arewa wannan dai Allah ne ya hada mu, kuma in da bai so ya gan mu tare ba, ba zai hada mu tsimi da kirista gu daya ba. Karshen ne miki fatan alkhairi, ya tashi lafiya Allah.
To alkhairi ya gaida Musan Garo. To bari mu har yanzu dai muna Kaduna, wace bisalaya a Kaduna.
To aje alheri da fatan cewa cin alheri.
Alheri ya gaishe ka, wane ne nawa a Kaduna?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To kai kuma ina shawarar ka?
Eh to mu yawa abin da na fahimci kuma da shawaran da zamu ba su masu kafa shine, na farko a dawo ma da sarakuna da darajar shedda su da shida, kuma sannan a baiwa jami'an tsaro kayan aiki isasshe. Idan akai haka, idan aka samu ko wani gari ko wani kauye an yi rikici, sai a je wannan shugaban jami'in tsaron da ke wakiltar wannan gari, sai a tambaye shi dan yayi sakaci kenan. Idan aka yi bincike a ga yayi sakaci, sai a cire mai uniform kuma a kai shi court martial, a court martial din shi. Kai in ba ana haka ba, ina ga fa ba za mu warke, ba za mu jajirce a dinga aiki daidai da yanda aka dauki mutum aiki ba. Fatan za a gyara.
Yawa to mun gode. To har bari mu nufa makwabciya jamhuriyar Nijar, wake bisalaya makwabciya jamhuriyar Nijar, ya za a iya shawo ka? Wa alaikum salam. To Nijar, ya ku kuke samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya, makiyaya da
makiyaya? Wallahi inda ana shari'a da wani abu za a yi shi, in ka san in ka kashe mutum banza-banza an ka kama ka, tabbar an ka san dai kai ka kashe wannan mutum, kai ma a kashe ka, kai da wani kashe banza ba an yi shi. Eh, kun mutanen masu tafiya na ji za'ala su tsoron Allah su bai. Dabar wannan tabi'a ɗaukar ran mutum guda ɗaya ma wani bala'i ne, balle da a ce ka ɗauki mutane wajen ɗaruruwa mala haba. Idan na ra'ayi kenan. Sunana da Yabo Yakubu daga nan yamma jamhuriyar Nijar.
Yawa to mun gode da wannan ra'ayi naka. To wake bisalaye Gombe, wake bisalaye a Gombe. A kogi jihar kogi wake bisalaye
Ibrahim Abubakar na Zaria.
To Mallam Ibrahim, ka ji abin da jamhuriyar Nijar ya faɗa?
Eh,
ya ce
muri anan abin da yake faruwa a filatan mu ne ba ma jin daɗin shi gaskiya. A matsayin mu muna ƙasa ɗaya, muna rayuwa ɗaya, kowa yana iya zama
inda duka ba wanda ke jin daɗi. Shawara muke nema daga gare ka, kana gani ya za mu samu jin daɗin da muke so?
Shawara da muke nema, shawara da zamu iya bayarwa shine mu ya kamata mu ba kanmu shawara da shugabannin mu, ya kamata su rika sawa ta mu matasa, kuma su kansu jami'an tsaron da ake sawa suna sakaci matuƙa, saboda suna bugewa ne da karban na goro a hannun direbobi nan. An baku ku ba da kariya ga rayuwar mutane, haske abu ya tashi ya faru, ka sai bayan ya faru an yi duk abin da za a yi su ji, wanda wannan ba daidai ba ne. Mu a matsayinmu na matafiya direbobi, kullum rayuwar mu a cikin haɗari yake. Muna shiga Filato, muna shiga Benue, yanzu haka yau daga Taraba na dawo.
Malam Ibrahim mun gode, bari mu nufi jihar Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisalaye.
Kaze kina tare da magaji wanda daga Gombe State Afko Najeriya Tukun Wat.
To malam magaji, ina gudunmuwa ka ga shirin?
Eh, gudunmuwa na dai abin da yake faru Najeriya, ina jan musulmi da kirista da makiyaya da manoma duk dai sun fi maɗaurin ki dani. Mutane dai don Allah a dinga haƙuri, kirista da musulmi da makiyaya da manoma duk abu ɗaya ne. Mu Najeriya don Allah sai mu koma addu'a daga masallaci, malamai mu koma masallaci da addu'a da Allah saboda wannan abubuwan da ake a Najeriya.
To Allah ansa
a Najeriya nan.
Allah ansa addu'o'in bayin sa malam magaji. To bari mu dire a Kwantagora. Kwantagora kai ne na ƙarshe, wake bisalaye.
Eh, Muhammad ne a Tabo.
Malam Muhammad, kai zaka cika makin shawara ta ƙarshe, mai a shawara ka?
Eh, shawara na shine da Allah a zauna da filanin nan da kuma mutanen nan na Filasu, saboda matsalolin da ke faruwa yakan faru ne daga matasan Fulani da matasan nan na Filasu. a kira su a zauna da su da shugabannin nan, saboda hali yanzu inda muka dusa muna neman zaman lafiya ne da ci gaban kasa. To su kuma wayannan mutanen ya kamata ne a zauna da su, saboda Fulani nan sukan shigo duk wanda zai mamaye ka da dare. To abu ne mai matsala, ya kamata a tunkari manyan mutanen Fulani nan da Allah a kira su a zauna da su, saboda a fuskanci inda aka dosa na ci gaban kasa da zaman lafiya.
To malam Ahmad, mun gode da wannan shawara taka, zamu dasa aya. Muhimman batutuwa da kuka ambata shine a hukumta waɗanda suke ake kamawa, jami'an tsaro su tashi tsare, kuma zauna da matasa da dai sauran su. To da fatan hukumomi sun saurari waɗannan shawarwari naku.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar Russia da ta hanzarta sakin dukkan fisinonin siyasa da na addini. A wata rubutacciyar takarda da wakiliyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nawat, inda ta ce Amurka ta damu akan mutane sama da 150 da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta bayyana su akan fisinonin siyasa da na addini wanda gwamnatin kasar Russia ke tsare da su. Ms Nawat ta furta babban damuwar Amurka game da wasu mutane hudu 'yan kasar Ukraine da suke zaune cikin azabtarwa da zalunci da matsananciyar yunwa, duk a sakamakon zargin sun soki lamarin mamayar yankin Crimea da maganar ba wa Ukraine cikakkiyar yanci a matsayinta na ƙasa mai zaman kanta. Fursunoni hudu sun hada da mai shirya fina-finai Ole Sansov, da aka daure tsawon shekaru 20 a wani gidan yari da ke wani ƙauye mai tsananin sanyin kankara. Sai kuma Stalin Lake, wanda shi ma aka yanke mashi hukuncin shekaru 20, wanda yanzu haka yake fama da matsalar da ta shafi kwakwalwar shi sakamakon azabtarwa, da kuma Oleksandr Shumkov, wanda yana ɗaya daga cikin wanda Russia ta kama. Sai kuma Vladimir Baluk, wanda aka kama shi da laifin ya daga tutar ƙasar Ukraine a yankin Crimea da Russia ta mamaye. Bugu da ƙari, wakiliya Nawat ta ƙara da cewa Amurka ta damu da kama wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama mai suna Ayub Titiyev da Russia ta kama shi bayan ta zarge shi da laifin amfani da miyagun ƙwayoyi a Chechnya, inda yanzu haka an ƙara daga shari'arsa. Ms Nawat ta kuma nuna rashin amincewarta akan fursunonin addini a Russia, wanda suka hada da Denis Christensen, ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙar Krista ta Jehova guda 20 da Russia ta kulle tun shekara ta 2017 a matsayin mayar da martani game da yadda suke zaman lafiya a tsakaninsu da 'yan ɗariƙar mabiya addinin kimiyya. Sannan an tsare su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba, tare ma da wasu musulmai da ma mabiya wani shehin malamin Turkiya mai suna Said Nursi. A ƙarshe Nawat ta ce, muna kira da babban murya ga Russia da ta hanzarta sakin dukkan waɗannan da ta kulle a matsayin fursunonin siyasa da na addini, ta kuma janye tsatsauran ra'ayinta domin barin mutane su gudanar da addininsu a cikin lumana. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda Daula Salim ta fasara ta kuma gabatar kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, kafar yada labaran kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar dinnan da ta gabata. Kasar Italiya ta kafe akan matakin ta na kin ceto 'yanci rani da suka makale a gabar tekunta, tana mai fadin cewa kungiyoyin bada agajin kasashen Turai su daina aikin ceton bakin, su bar su dogarawan tekun Libya su kwashe su. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba ƙasashensu, ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. Kasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka daɗe ana yi a nahiyar Afirka.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Judy Gresham da kuma injiniya mu Alheri Kemuku, fata alheri ku kwana lafiya, zance mu kuma mu kana sa'onin lafiya da alheri.